يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناجدة وديا كألا ملوكة سكي ليس هكذا جرح دورمو هذه ديوان اللوكة أجدون أن نتلبي شمي البركة لا سنة تيفي لمنتي غباء دوان نشير نامو من البركة لا تربية ريارة المسلمين. Idan kuman ta ba wannan shine darasi na 20, kuma wannan shine darasi na karshe a cikin jerin karatutukan da zamu gabatar a cikin wannan shiri. Bayan shi zamu zo kuma da sabon shiri ne, Allah ya so. Kenan, idan ba a manta ba a satin da ya gabata, muna a cikin bayanin nau'ukan tarbiyya. Mun ga bayani akan tarbiyya ta ruhi da tarbiyya ta jikin yaro da kuma tarbiyya ta abin da shahi al'aurarsa da kuma tarbiyya ta abin da shahi nema. Muna cikin bayanin abin da shahi tarbiyyatu mai kira suna al'akhlaq, tarbiyya al-khulqiyya, tarbiyya ta dabi'u, tarbiyyar yara a yaro akan dabi'u masu kyau. Da mun yi bayani sosai a bisa kan muhimmancin dabi'u, wanda mun kusa kare wannan gabar. Inda abu kaɗan ne saura mukari, sai kasance mukari bayanin nau'ukan tarbiyya. Yawan masu girma yana daga cikin hanyoyin da zamu bi wajen tarbiyyantar da yaranmu a wajen ɗabi'u na gari. Shine adamu al-ikhbari bi shay'in tabi'in ra'ahu wa sami'ahu. Yana da kyau a gaban yaranmu shi faɗin magunguna wanda suke na muni, ko kuma ba da labari na wasu abubuwa wanda suke na muni, wanda suke na baza korafi ne kama da haka. Haka nan, sannan kuma ƴaƴan namu da suna wannan, mu yi ƙoƙari mu shakunan su a kan faɗin wannan. Wannan duk yana daga cikin koya ma yaro kuriya, wanda mun gani a kan cikin kuriya nau'i ce daga cikin nau'i na musulunci, ko kuma nau'i ce daga cikin kana imani. Masa Allah su basu da muke cewa alhaya wani da imani, kuma ya tana da cikin imani. Ya zo a wani hadisi, masa Allah ke cewa alhaya guda ya ce mai kaya, kuma ya za ta zuwa da kuma in ba a tsari ba. Da yin wannan hadisi kuma wani mutum ne ke da karamin kuma sosai, sai wani da uban sa ya zo da masa wada da ke kuma kata ya wani ya zaka da yana shi wata akan kuma ba ta ke da abu bai ma kaya a bayan. Malaiku suke son su hamma suna gaida sa, hamma malaiku da kansu ma suna kunyar sa. Wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zamna shi da iyalin shi, ana hira ana tadi, sai ga Abu Bakar ya shigo. Manzo Allah yana kwance yadda yake bai canza ba, bai gyara zama ba, kawunsa suna a buɗe kwabarinsa. Abu Bakar ya zo ya zamna ana hira, sai ga Umar, kuma shi ma haka ya zo ya zamna. Can aka ce ɗai da Abu ga Usman yana so ya shigo, sai Manzo Allah ya ce a dakata, sai Manzo Allah ya tashi ya zamna ya gyara zaman shi, ce to a ce mishi shigo ya shigo. Aka gane fada aka tashi. Bayan an tashi, Aisha abin ya mata zahi, ya ce ya Rasulullah, babana ya shigo baka gyara zaman ka ba, Umar ya shigo baka gyara zaman ka ba, sai da Usman ya zo sannan ka gyara zaman ka, sai wasu Allah ya subata ala astahi mimman tastahi minal malaika, shin bazan ki kunyar wanda malaiku kuma suka yi kunyar sa ba? Kun gani dalilin kunyar sa da yake da idan ya zo a tarihin Usman aka cewa Usman baya bayyana al'aurarsa hatta aban daki ko wanka zai yi kunyar sa ba, kowan ka zai yi hatta a bandaki bayan tobiwa gaba da sai ya sau sai kananan kayan riga da aure sun dake kan wannan ba na san wannan wani sai da kunya to tabbas ya ci fito da alƙali mai yawa amma sai dai akwai kunya a bir zargi sai ka ce kunya wanda za ka hana ma mutum neman sani neman ilimi ko kuma neman gaskiya yasa suna ba da musu cewa la yaji da yin ba mustahil ba na mustahil ba kuniya kana zama ko a kusa da hana ba mutum ya sa ba da su ba a cikin sallah suka asa akan shi sai manzo Allah yake masa awala aduka ala malaki zalika kulli kana so nuna maka abin da zai mallake maka dukkanin wannan ibadun da na gaya maka sai shi manzo Allah ya kama harshen shi yake kufa alayka hada ka kame wannan ma'ana ka kame harshenka da ku ya ma yaro kame harshe ya kasance duk abin da zai fito daga bakin sa alkhairi ne daga cikin misalin kalmomin da zamu iya fata wannan ku ya ma yaro yau ta fadi shi ne kalma ta insha Allah kalima ta ne kalma ta insha Allah duk wanda kaje yana yi wata insha Allah akwai alheri tare da shi kuma zaka ga cin nasara a cikin ayyukan sa to insha Allah kalma ce ta tauhidi duk wanda yake fata insha Allah in Allah ya so kamar ya mai da al'amuran sa gaba ɗaya ne ba zai iya kuma sai da misali da dan Allah Allah ya ce wala taqulu li shay'in inni fa'ilu dhalika fata ish illa an insha Allah kada ka ce gobe zan yi wani abu sai da ni sai in Allah ya so komai ka sa insha Allah fadin kalima ta insha Allah yana sa koda kai ka so kai wani abu sai baka samu shi ba dalilin insha Allah nan da kasa Allah ba zai kama ka da dalilin baka yi sa ba wannan abu da sabar dama ka ce Allah ya so to Allah bai kaddara ba gina shi kenan masha Allah fa'ala wala lam yasha Allah bi kun saba ma yaro fadin insha Allah yaro ya ce gobe mamma ina zuwa tare da ku wajen biki sai kike masa ce insha Allah to insha Allah haka yaro har ya saba sannin sallo ai gobe sai na tayi kaza ce insha Allah insha Allah sai ku ya ma yaro haka nan na gaba kalima ta alhamdulillah ku ya ma yaro fadin kalima ta alhamdulillah alhamdulillah ku a ku ina alhamdulillah farin cin abinci alhamdulillah mai ke da suna wani abu ya sami sana'ar sai alhamdulillah wani abu ya sami sana'ar bakin ciki alhamdulillah ya ala kulli hal da abin da kamar haka muna lafiya a lafiya da alhamdulillah gode ma Allah wannan ita ma kalma ce wanda ya dace a ce an koya ma yaro yana yin ta ko wani lokaci kuma ya saba ta zaman to mai ke da suna bakin sa ya saba da ita na gaba akwai kalma ta bismillah ita ma kalma ta bismillah yana da kyau yaro ya saba da ita duk abin da zai yi sa bismillah ruwaya fil asar mai ke suna kullu amrin ibadi lam yubda fi bismillah wa huwa abtar duk wani abu mai muhimmanci wanda ba a fara shi da bismillah wato baya da albarka sallah ku gani alqur'ani ba za ka karanta bismillah duk surar da za a fara sai ka ce bismillah zaka ci abinci bismillah zaka zanna bismillah zaka hawa wata dabba bismillah zaka shiga gida bismillah zaka fito daga gida bismillah komi bismillah da sunan Allah shi ma wannan kalmomi ne masu alkhairi wanda siffantuwar mutum da suna nuna alkhairin sa kuma duk abin da mutum yake Allah ya sa masa albarka tun ya fara tawa da sunan Allah mu kuma kin sanya shi ne ma'anar bismillah zan fara kaza da sunan Allah na gaba shine a koya masa kalma ta yawan godiya shukran jazakallahu khairan nagode Allah ya saka da alkhairi gani da mai gina suna siffantuwa da wannan kalma ita ma ta nuna alkhairin mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man la yashkuru Allah la yashkuru Allah duk wanda baya gode ma mutane to baya gode ma Allah kina alama ta kana gode ma Allah shine ka san gode ma mutane mutum ya maka abu alkhairi jazakallahu khairan Allah ya saka maka da alkhairi wannan kalma tana da muhimmanci sosai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sana ilaikum ma'rufan fa kafi bihi duk wanda da yi muku wani abu alkhairi to saka masa idan babu ku samu ku da ku ce jazakallahu khairan shi ga wannan yana da muhimmanci sosai na gaba shine afwan a koya ma yaro ya saba da kalma ta afwan ma'ana yaro ya saba da fadin kalma ta afwa ya ma mutum da yake neman afwa a gare sa wannan shi bayanin na alkhairin yaro da kuma fadin kalma ta masha Allah shi ba yaro ya tashi da wannan kalma ta masha Allah yana sa Allah ya sa ma rayuwarsa albarka kuma Allah ya sama abubuwansa albarka domin kalima ta masha Allah daga cikin amfanin ta shine akwai mutanen da Allah yake siffantawa Allah yake halitta da abin da yake cewa kambun baka ko gubar ido to duk wanda yake da wannan so da mafi yawanci shi mutum bai san yana da shi ba to mutum idan yana da wannan idan ya kalli wani abu ya birge sa idan bai ce masha Allah ba to abin nan yana lalacewa idan ya kalli abu ko kuma ya yaba wani abu idan bai ce masha Allah ba ko da a ce ko kanshi ne akwai wanda zai iya ma kanshi baki to kun gani yaro ya saba da wannan kalmar ta masha Allah zai sa ko da Allah ya jarabce sa da irin wannan kaga mai ke da suna yi ke suna wannan kin ba zai tasiri ba tare da shi ba. Kuma masu girma, nan muka zo karshen bayanin na uku na tarbiyya. Kuma kamar yadda na gaya muku, wannan shi ne darasin da kashi a cikin wannan shiri. Kafin mu zo muku da sabon shiri wanda zai farawa a sati na gaba in Allah ya so, na tsarin rayuwar musulmi, kina wannan albishiri ne. Tunda mun zo karshen wannan karatu na da kyau, a ce mun liƙe da wasu wasiyoyi bayan zangon da muka yi na watanni muna wannan shirin. Kina za mu liƙe wannan shirin da ƙarshe da wasu wasiyoyi wanda nake ma gaba ɗaya iyaye, wanda idan suka bi su Allah ya so, za su ci amfanin tarbiyyar ƴaƴansu, kuma ƴaƴansu za su samu tarbiyya mai kyau. Za mu iya cewa wannan kamar kulasa ce, kamar resume ne, kamar takaitawa duk abin da ya gabata ne na watannin da suka gabata na wannan shiri. Ɗan uwa, abu na farko da nake mana wasiyya ya ku iyaye shi ne al-ikhlasu fi tarbiyya. Ikhlasi a wajen tarbiyya. Me ma'anar ikhlasi a wajen tarbiyya? Shi ne musa a kanmu a kan cewa wannan tarbiyyar muna yin ta ne don Allah. Muna yin ta ne don Allah. Idan aka ce kuma ikhlasi, idan aka ce kuma za a yi abu don Allah, ana yin sa ne yanda Allah ya karanta a yi. Mu sa mu yi ikhlasi. Musa a kanmu cewa ita wannan tarbiyyar ibada ce, in mun yi Allah zai saka muna. Musa a kanmu a kan cewa ita wannan tarbiyyar dole ce, in ba mu yi ba sai Allah ya mu rauku ba. Mun karanta a hadisi wanda ya gabata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kowannen ku makiyayi ne, ko kowannen ku Allah zai tambaye shi akan kiwon da ya basa. Allah yake cewa ya ayyuhalladhina amanu la taqumu Allaha wa rasula wa taqumu amanatikum. Ya ku wanda kuka yi imani, kada ta wace hanya? Ta hanyar hadintar amanar da ya baku, domin ƴaƴanku amana ce a kanku. Kenan Musa ikhlasi, mu yi don Allah, kuma sannan mu nemi lada a wajen Allah maɗaukakin sarki. Wannan shi zai sa mu ci amfani, mu ci gajiyar wannan tarbiyyar da muke ta ƴaƴanmu wadda tana da wahala sosai. Na gaba shi ne alhirsu ala ta'limil abna'i al-azkar. Ina mana wasiya da ƙoƙarin koya ma yara azkar, zikir rai, addu'a ta cin abinci, addu'a ta sa kaya, addu'a ta huta daga gida, addu'a ta shiga masallaci. Yaro ya kasance ayyukansa gaba ɗaya, kowanne aiki da yake ya san addu'ar da ya kamata yi. Wannan zai sa Allah ya sa ma rayuwar yaro albarka. Wannan kuma zai kasance kamar rigakafi ne. Kuma idan ka koya ma yaronka addu'o'i, wannan kamar ka koya masa cewa ne bayan ka mutu yi maka addu'a. Domin idan ka rasu, babu wani abun da zai amfane ka a duniya bayan sadaqatul jariya kaman ka samu da na gari na maka addu'a. Wanda yake hadisi ne, kowa ya haddace sa. Musa Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza mata al-insanu in qata'a amaluhu illa min thalathin: sadaqatul jariya aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu. Kun gani? Kenan shi tarbiyya, ka tarbiyyantar da yaronka, ka koya ma yaronka yin addu'a kaman ka koya masa ne cewa bayan ka mutu ya zan yi maka wannan addu'a. Na gaba shi ne arifku wal muda'aba. Ina mana wasiya da yi ma yaran musulmi shi tsanani a wajen tarbiyya, babu alkhairi a cikinsa. Ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa arifku ma kana fi shay'in illa zana. Shi yin musulmi, yin tausasawa a wajen a cikin komai, yana tsara shi. Mana babu abun da za a yi sa a cikin sauki, a cikin tausasawa, face sai wannan abun ya kasance sauƙin nan da aka yi ya mishi ado. Mana yin tsanani a cikin tarbiyya mafi yawanci yana jawo sharri, yana jawo yaro ya fantane, musamman wannan zamanin da muke na yara an hore musu kunnuwa akan cewa me yake da suna idan iyayen suka bige su suna iya masu kai karan su, kamar yadda tura suke yan society me yake suna yan durwa da nan suke faɗa musu, musamman idan kuka duki a kasashen turawa su hanyar suna fama da wannan matsalan. Akwai wani labari da wani dan uwa ya bani wanda ya tayar min da hankali sosai, wanda yanzu haka yana zama a kasar Amurka a cikin yake da zama tare da iyayensa gaba ɗaya. To asalin su dai ƴan nan ne, ni shi ma na kare sa daga baya ne, ba ai wani suka tura shi suka yi da shi a can. to kwanaki ya zo a nan shirin da mahaye aure matar ta sai farka a nan ce ba za ka tare da yace ai shi gurin sama yanzu abin da yake guri shine samu jari samu karhin jarin da zai zo sai komo a nishar gaba da yake domin wannan kasar yace ta ishe shi yace daga cikin abin da yasa wannan kasar ta ishe shi yace shine yana da wata kanwa wanda ta fandari hakan sai ma'aiyar ta ba ta kashi ma'aiyar su ta ba yarinyar kashi ta ba ta kashi yarinyar ta shi ta kai kara a gidan kasu da aka kai kara a kasu aka kama uwar sai da aka kama uwar sai da aka lige ta sai da ta yi kwanaki a gidan kasu yace rar da suka je ganin uwar ta sa yace da yazo isko ta sai da ya hushe ta kuka yace a cikin yanayin da isko ta yace yanda ka gani da mikin suna turawa suna yawo da minijif da kuma yan riga wadda take mai dan karamin kwal maman mace a waje kaya madasi yace haka wannan kayan aka ce dole su za ta sawa ita musulma ce tace aka a ba ta dogayen kai tace a'a aka ce a'a kayan da yan kasu suke sawa ita za ta sawa tace da yazo ya isko ta kallo guda kawai mata bai kara iya kara kallon ta ba dan saboda ni dan saboda wannan shi sai ka tafi yanzu an nike uwa dan saboda wa dan saboda diyar ta kuma diyar ba mu tai mata ba wai da daftar ta ita ne sai amma dan mi za ta daftar ta ita ce yara kallon su da sunna da ce kaza da kaza to kun gani me yake da suna dole kenan sai ana sauki sassautawa a cikin al'amari na tarbiyya idan muka ga rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tarbiyyar ta ba sahabbai bai musu hadita a cikin sanani ba Anas radiyallahu anhu ke cewa ya zanna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon zaman sa da shi shekara 13 yace ma darabahu wa ma kaharahu wa ma qala lahu li shay'in lam yaf'aluhu lima lam taf'aluhu shi manzo Allah bai taba bugun sa ba manzo Allah bai taba zungurar sa ba ko abin da ya kama ko kwarar sa ko abin da ya kama da haka ke sama wata ne ke cewa manzo Allah ya aika sa a wajen wata bukata sai ya shi a cikin yara yana wasa ya manta da ma'aikin da manzo Allah ya masa manzo Allah ya ga Anas ya jima mai dawo sai hankalin manzo Allah ya tashi ya azaku mai gida suna wani abu ya same sa manzo Allah ya zo neman Anas sai ya tsinka shi cikin yara yana wasa sai manzo Allah ya lallabo ya dawo bayan sa Anas na shiwa ya ga manzo Allah dan gaban sai ya fadi sai ga manzo Allah na murmushi sai ya ce masa ina aikin kai sai ya ce ni zahibun ya rasulullah ni zan tayin zuwa manzo Allah sai manzo Allah ya murmushi ya komo gida kun gani in kai wa da shiga ga mishi ni ta hakura kina yana da kyau sai sassauci a cikin tarbiyya wannan yana taimaka sosai mai kira suna rishin sanani a cikin tarbiyya yana taimaka sosai wajen yaro ya saka maka jiki yaro ya kasance maka kamar abokinka na gaba shine mai kira suna addu'a wal ruju ila Allah bi salahin abna ina mana wasiya ya ku iyaye ta yawan addu'a na roƙon Allah ya shiryar muna da ƴaƴanmu domin shiryar ƴaƴanmu ba a hannun mu take ba innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha manzo Allah ma da kansa Allah ya ce masa kai baka yin shiryar da wanda kake so Allah ne yake shiryar da wanda yake so kenan mu sababi ne za mu kama hanyar ne amma tawfiki dacewan wannan kuma daga Allah ne madaukakin sarki domin shiriya kala biyu ce akwai hidayatu irshadin wa hidayatu tawfiq akwai shiriya ta dacewa daga Allah akwai shiriya ta tawfiki zaka ga yaro ya taso a gidan da mutanen banza ne babu dabi'u ko na kwarar dai amma kuma kaga shi ya taso da dabi'u masu kike da kula da addini me yasa hidayatu tawfiki Allah ya datar da shi da wannan shiriyar zaka ga wannan yaro ya taso a gidan manyan mutane a gidan mutane madilmanta masu kyakkyawan dabi'u amma shi kuma ya fandari ya kauce ma hanya dan me yasa dan bai samu tawfiki ba kina wannan shi ne cewa wai kada mu dogara da dubaran da muke da kada mu dogara a adiyan mu na makaranta ba za su lalace ba a adiyan mu suna zuwa wurin wa'azi ba za su lalace ba a adiyan mu suna kaza a tare da wannan mu kara da addu'a idan aka ce an samu dan annabi ya fandare masa to ina ga kai dan ina ga danka kai sai da ba kowa ba kin dole sai mun yawaita addu'a rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama, wannan kun ga addu'ar daga alqur'ani tazo yawan yin ta alkhairi ne ga Allah da kansa ma ya nuna daga cikin halayen mutanen kirki ibadur rahman daga cikin addu'o'in su suna ya Allah ka datar da mu ka ba mu ƴaƴa na gari wanda za su faranta mana rai a duniya da lahira. Wannan shine kenan sai mu riga yin ayyukan mu addu'a. Dan san kuna ta ba da labarin yake suna wata mata ba da Allah ya sharamce ta da da wanda yake fadarari wanda shine auta a gari ta da matar har ta kai ga tsufa yaron ya lalace ta su shayi shayi da tara abokai a cikin gida duka daga shi sai ita ne kuma a cikin gida daddare ba su kwana a cikin gida yake tara abokai a zamna a yi tun ta mishi magana yake ya hamma ya nuna ma kamar zai iya ma bugunta sai kai ga ma uwan ma hatta ma tana dan tsoronsa dan saboda wannan abu amma kullum aiki shi ne addu'a in dai har ta fara sallah addu'a da take shi ne ne shine Allah da ya shirye mata danta Allah da ya shirye mata danta haka ko akai wata ran da asuba tsakar dare ta tashi tana sallah tana addu'a tana addu'a tana cikin sallah tana addu'a sai ta ji karan fitr ana ta ji karan da madubi ana hawashewa sai hankalin ta ya tashi kada a zo haukar yaron ji ta taso tana tasowa sai ta isko yaro da katuwar sanda ya rubbege talabijin da suke kallo ya mata guntu-guntu ya tattake ta yana ganin ma'aifiyar nan tasa sai ya ruga ya yi cikinta sai ta ruga ita ma sai ce a ma'aifiyar ta tsaya 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 sai ta tsaya yana zukuwa sai ya rungume sai ya fashe da kuka ya ce ki yi na afuwa duk abin da nake miki ya yi mini daga yau ba zan kara ba na zan mutumin kirki zan zan yin sallah zan zan miki biyayya zan miki zaki zama ta fashe da kuka ya saboda daɗi kun gani da ƙarshe wa shirye mata da wannan yaran Allah dalilin addu'a da take yi kina dole sai mun kara da addu'a na gaba shine salatun nafila fil bait ina ma iyaye wasiya musamman maza mu yi ta yin sallah ta nafila a gida sallah tana ɗaya daga cikin abin da yake taimakawa wajen gyaruwar yaro duk yaron da kaga yana sallah to komai lalace shi to insha Allah akwai alkhairi nan gaba zai gyaru sallan nan za ta gyara ta shi to daga cikin hanyar da zamu koya ma yaran mu sallah shine ya kasance mu muna yi suna gani kinan kada ya kasance a gida ma'aifi ba ka sallah sai masallaci a gida ka sa wani kaso na sallar ka a gida dan manzo Allah ya koyar da mu haka shi yasa mai koyar da mu yake cewa isalu min salatikum fi la taj'alu buyutakum maqabira kada ku sanya gidajen ku su kasance kaman makabarta ku rika yin sallah a gidajen ku a wata a wani hadisi ma manzo Allah yake cewa khairu salatul mar'i salatuhu fi baitihi illa al-maktuba mafi alkhairin sallar mutum ita ce sallar da yake a gidansa in ba sallah ta farilla ba dan ne dan saboda ƴaƴanka su tashi su ga kana yi su ma su tashi da wannan dabi'a ta yin wannan sallar na gaba shine wasiya ta allim abna'aka mabda ashura ka koya ma yaranka yin shura da kai ma'ana yin shawara da kai wan ta waje hanya ta hanyar ka zama kana hira da su ka nuna musu in kana ba in kana son kai wani abu ka zangaya mini ka san shawarta ta kaji ko dana duk abin da zaka yi ka san mini shawara kaji ya saboda ni akwai abin da zan iya baka shawara shi wanda kai ba za ka yi gane sa ba akwai abin da babba zai hango yaro ko ya hausa ne ba zai hango sa ba shawara tana da muhimmanci sosai uba ya san shawara da ɗansa yaro tashi na shawara da ma'aifinsa yana daga cikin abin da suna wani muhimmancin shawara shine an yi wani sarki a lokacin da wannan sarkin ya umurci matasan gari gaba ɗaya su kashe iyayensu ce duk lattizon da ya wuce shekara kaza duk mutumin da ya wuce shekara kaza to iyayensu su kashe shi kuma duk yaron da bai kashe ba aikinsa ba to shi za a kashe shi yaran gari gaba ɗaya damar sarkin suna tsoron shi yaran gari gaba ɗaya su kashe iyayensu sai aka samu wani yaro ya zo wajen baban sai ya ce baba sarki ya ce in kashe iyayen mu sai to dana ka kashe ni dan saboda kai kada aje kai a kashe ka sai ce a baba ni gaskiya ba zan iya kashe ka ba sai to yanzu zan yi rami zan yi maka daki a can kasa so in zan kula da kai sannu duk abin da kake bukata in san kai maka sai to ba matsala yayi mishi rami wannan shine susul kenan so suka fara susul yayi rami can kasan kasan daki rami mai zurfi yayi ma ma'aikinsa daki ta yanda babu wanda ya sani daga shi sai matarsa sai wanda suke a cikin gida a cikin asirarci sai sarki ya sanya ajan sekire masu binciken bawab na a tabbatar da kowa ya kashi ma'ayinsa ana bincike ana bincike sai aka gano a shi wannan yaron bai kashi ma'ayinsa ba sai sarki ya ce yana so kamin ya kashe shi ya sharafta sa ya ce aje a ce ma wannan yaron gobe ya zo yana bukatar sa amma ya zo mishi yana sanye da takalmi amma ba ya sanye da takalmi yana sanye da takalmi ba ya sanye da takalmi ya rubo da gurbin sojan ma'aifi sai ci ma'aifi ce baba kaji sarki ya ce na nema na amma yanzu ina sanye da takalmi ba na sanye da takalmi sai yana sanye da takalmi sai ya ce ba ni takalmin ka sai ya cire hancin takalmin kenan ya cire hancin takalmin na kasan wanda ake taka a kansa sai ya jiwa da shi ya ce wannan hancin takalmin ka rike shi da biyu idan ka kai bakin kofar sarki kamin ka shiga wajen sarki hancin takalmin ka aza shi a saman cinyarka kenan ka mage sai ya kasance na kasan ne babu amma akwai na sama ya zo wajen sarki ga shi ya ce haka ne ka zo da takalmi babu takalmi ya ce to kaje gobe ka zo mini kana kadanta tini a rakiban nashiya ka zo mini kana haye akan wani abu amma kuma a kasa ya zo ya gaya ma'aifinsa ai ga abin da sarki ya ce ya ce a hank ya ce to yanzu ka samu katuwar sanda sai ka sanya ta a tsakiyanka ka rike kanta irin dai wannan jaki-jaki da ake na yarinta to wannan shi ne wanda ya fara yin wannan ya kamo wannan iccen ya sanya sa a tsakiya ya shi kawahunsa na kasa amma kuma mike da suna bayansa yana akan wannan iccen ya zo akan wannan iccen gaban sarki ya ce to kashe gobe ka zo mini da makiyinka da masoyinka sai ya tafi ya gaya baban shi sai baban ya ce ka je da matarka da karanka sai ya je da matan shi da karan shi a gaban sarki ya ce to baban na shi ya ce mishi in ka je da matarka da karanka a gaban sarki ka yi ma kowa bulala ka yi ma matarka bulala ka yi ma karanka bulala ya ce baba kuma ya za a ta ce kai dai je ka yi abin da na ce ma in kai haka za ka gane wane ne masoyinka wane ne makiyinka yana zuwa da matar shi da karen shi sai ya duki bulala ya bige matarsa yana bugun matarsa bulala ita hoshe da kuka wai wani danka ci wulakanci na ne ka zo da ni gaban sarki duroha maka asirin da nake kaza kaza danna maka to ai koyo ma sai na tona maka asiri sarki wani kaza baban shi da aka ce ya kashe shi bai kashe shi ba yana nan a cikin gida ya masa wuri ya bi sai za ka gani ta tashi da zahiyarta sai ya buga ma kare bulala yana buga ma kare bulala ne kara sai ya kira shi sai karen ya zo yana karkada bindi yana kiwo yasa sai sarki ya ce masu to waye makinka waye masoyinka sai ce a sarki ai ba sai na gaya maka ba yanzu wadda ta tona mini asiri makiyata ce ko masoyiyata ce yanzu wannan karen gashi na bige shi amma zo da haka nan yayi ya zo a wurina sarki ya ce ya ce to je ka zo da ma'aifin naka a wannan lokacin yaron da shi da ma'aifin gaba da suka tsira dalilin me dalilin shawara da yaro yake to wannan kenan yana da kyau mu koya ma yaran su yi shawara da mu wannan zai sa mu fuskantar da su fuskar da ta dace domin sau da yawa cin nasarar yaro cin nasarar uba ne kai uba akwai lokacin da zai zo karhinka ya kare sannan naka shi ne zai iya tallafa maka idan baya shawara da kai ka fuskantar da shi fuskar ta dace kenan kaga za a iya samun matsala Allah subhanahu wa ta'ala ma ya karanta da Musa Allah ta kansa ya ce kai shawara kai shawara wa shawirhum fil amr wannan shi ne kenan na gaba ina yi ma iyaye wasiya da alhirsu ala al-mushar al-khariji lit-tifli kula da mai ke suna da tufafin da yaro ma'ana kula da tufafin yaro idan ba ku manta ba a can mun yi bayanin at-tarbiya ar-ruhiyya tarbiya wadda ta shafi ruhi to kenan yana da kyau mu kula kuma hatta da mafarkin yaro kamar yaro idan muka ce kula da tufafin yaro muna nufin sai ya mishi kaya daidai warwado daidai ruwa daidai tsaki la yukallifullahu nafsan illa wus'aha mu kula tun yaro yana karami abu ya sanya masa kaya wanda suke kamanceceniya da kaya na mata, ko kuma a kula da sanya masa kaya wanda ake so a nan gaba in ya tashi rika sa su. Domin so da zaka ga wani yaro ko kuma yarinya ta taso tana karama, amma kayan da ake sa mata in ka lura kaya ne na maza, shi so da yarinya za ta tashi tana rika sa wando bata damu ba, tana rika sa riga rigunan maza bata damu, don idan tun tana karama an sa mata sanya su. Nan kada mu ce yaro yaro ya a irin askin nan da yara suke duka yana daga cikin al-mushar aski da yara suke yi wanda bai dace ba, dan kada ka ce yaro ne karami ya yi tai ha tun a wannan lokacin ka koya mishi, kuma yace tun yana dan karami ake tankwasa sa. Dan mu kula da tufasan ta ƴaƴan mu, tufa ta addini. Na gaba shine mura'ati al-marahil al-umuriyya, mu rika kula da matakin yaran mu, domin mun gani akan cewa kowanne yaro na da mataki mataki. Akwai mataki guda uku mafi yawanci, shine mataki na shekara 7 na farko, mataki na shekara 7 na biyu, mataki na shekara 7 na uku. To kowanne mataki akwai yanda ake so a kula da yaro. Yaro idan yana shekara zuwa abinda shekara 7 kinnan, abinda ake so shine a nuna masa soyayya, a rike masa wasa, a rika jawo sa a ciki. Shine ma malaman tarbiyya suke cewa la'ibu saban wa adibu saban wa sahibu saban. Shekara 7 farkon yaro ka zan rika wasa da shi, ka nuna mishi soyayya, ka rika jawo shi a kusa da gare ka. Sai yake shekara 7 na biyu shi kuma ladabtar da shi za a yi, a wannan lokacin ne za a fara ba shi kashi, a wannan lokacin ne za a nuna mishi kaza bai dace ba da kaza da kaza, a lokacin ne za a rika sa shi zanyin hidima ya zanyin aiki. Na uku shekaru guda 7 na uku shine kenan lokacin da ya kai shekara 21 kenan shekara 7 na uku, a wannan lokacin kenan lokacin da ya balaga, kenan lokacin da ya kai shekara 15 zuwa abin da ya sama, a wannan lokacin to ka sa ya zamanto abokinka, ka nuna mishi kaman kai abokin shi ne. Domin lokacin yaro a wannan lokacin lokacin balaga, yaro yana ganin ya isa, shi yasa ba komai bane aka ce masa yayi zai ya, sai in ya ga ya dace shi a ra'ayinsa. To wannan lokacin yaro dole sai ka nuna masa soyayya. Shi yasa idan ba ku manta ba, a can wani darasi na harkokon na taɓa gaya muku wani kauli da wani malami, ake cewa ɗanka shekara 7 farko zai kasance masoyinka ne, zai kasance ba wanda yake so kaman ka. Shekara 7 na biyu zai kasance maka kaman bawa, duk aikin da kake so ai maka kaza, ai maka kaza, ai maka kaza. Yace to shekara 7 na uku dai cikin biyu ne, in ma ka sa ya zamanto makiyinka, ko ka sa ya zamanto masoyinka, ko ya zamanto makiyinka, ko ya zamanto masoyinka. Kenan wannan shekarun na balaga, lokacin da yaro ya fara balaga, dole sai an yi takararsa. Lokaci ne wanda yaro baya san takurawa sosai, sai ana da nuna siyasa a cikin al'amura, ana nuna ana nuna jawo su a kusa. Na gaba shine al'adlu bainal abna, ina mana wasiya da yin adalci a tsakanin ƴaƴan mu, adalci tsakanin maza da mata daga cikin ƴaƴan mu, adalci tsakanin ɗiyan kishiyoyi da abin da ya kamata haka. Shine wanda daga cikin yake da suna malamu yake cewa inna lahum min alhaqqi an ta'dila bainahum kama anna laka alaihim min alhaqqi an yabiruka, ina yana daga cikin haƙƙin yara ka yi adalci tsakanin su kamar yadda daga cikin haƙƙinka a gare su su yi maka biyayya. Idan ba ku manta ba, hadisi na mukaranta a can baya na yake da suna hadisin wanda ya zo ma'afin da ya zo a wajen Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ce ina so in saka shaida na yi matana kyauta ta gona kaza, Manzon Allah ce ayyanka gaba ɗaya ka musu wannan kyautar, sai ya ce a'a, Manzon Allah ce idan fala tushhidni halin jawr, dan haka to kada ka sanya ni shaida akan zalunci. Manzon Allah sai siffanta wannan ne da zalunci, kai shi ta wani yara, wasu yara akan wasu yara, wannan mun yi bayani gaba ɗaya sosai akan wannan, wanda yake son ƙarin bayanin wannan sai kuma baya saurara. Kenan ina mana wasiya da yin adalci a tsakanin ƴaƴan mu. Rashin yin adalci a tsakanin ƴaƴa mafi yawanci shi ke sa na farko yaran su ke maka biyayya, sannan kuma yaran su taso da ƙiyayya a tsakanin su. Da malamai suke cewa ɗaya daga cikin abin da darasin tarihi annabi suke ke karantar da mu shine nisan tarihi da wasu yara akan wasu musamman idan ma suna a tare idan wannan suna daban-daban to wannan kuma abu ne wanda yake ya make suna jubilatul qulub fi make suna al-ihsan ila fi hubbi man ahsana ilayha kina wannan shi abu ne wanda yake dabi'a ta zuciya amma idan suna a tare kada a nuna wannan na gaba shine al-ihtimam bil qur'an kulama yaranmu da alqur'ani yaranmu kula musu da karatun alqur'ani wannan kaulin na Amr bin al-As daliman ta shi a kowane lokaci a duk inda na samu kaina inda ina magana alqur'ani sai na gaye sa yake cewa ta'allamul qur'ana wa 'allimuhu li auladikum fa innakum anhu tus'aluna wa bihi tujzauna yace ku koyi alqur'ani ku koyar da 'ya'yanku shi domin sakamakon ku daidai rukun da kuka yi masa ne in ka masa riko na sakainiyar kashi to sakamakon ka tirda Allah wari da shi idan ka yi masa rikon gam-gam to kuma sakamakon ka ne ma sakamako kuma Allah da sakamako ne ya kasance wannan shine kenan shine wanda daga cikin malamai yake cewa idza arafta an ta'rifa makanaka inda Allah idan kana so ka san matsayinka a wajen Allah fa'arif makanatul qur'ani indak to ka binciki matsayin alqur'ani a wajenka daidai matsayin alqur'ani a wajenka daidai matsayinka a wajen Allah madaukakin sarki Allahu akbar na gaba in uwa masu girma shine al-ittifaqu ala manhaj at-tarbiya bayna al-walidayn manhar wannan shine a samu daidaito a wajen tsarin tarbiya tsakanin iyaye manhar wannan shine gurinka ƴaƴanka su zaman to kaza ko to kai kokari kamin ƴaƴan su zo ka zaba musu uwar da za ta taimaka maka a wajen cika wannan guri akwai wanda yana da guri ƴaƴan su kasance makaranta alqur'ani mahaddata alqur'ani amma sai ya auro ƴan boko wanda ita kuma gurin ta iyanta su kasance hamshakin ƴan boko dan Allah wannan tarbiyyar ko za ta yi ba za ta yi dan me yasa dan saboda manhawar ta sha bamban kidan kalmi matar da kana ganin manhawar guda kalmi matar da kana tsammanin abin da kake fata ƴaƴanka su kasance za su taimaka maka akan wannan kina wannan babban darasi ne a gare mu akan cewa shi na da kyau mutum da zaɓin matayi domin ɗabi'ar matayen da za mu aura tana tasiri sosai akan ɗabi'ar ƴaƴan da za mu aiwa idan mu kuma mun karanta hadisi takhayyaru li nutafikum fa inna al-irqa tasasun ku zaɓi inda za ku sanya maniyin domin shi ita jijiya abu ce wanda take bi ma'ana yaro yakan iya taso da ɗabi'ar uwarsa ko kuma ita uwa mai kyar suna idan ta aure mishi wanda yake ba da kyakkyawan ɗabi'u ta aihi yaro wanda zai kasancewa da mummunan ɗabi'u irin na wannan mahaifi shi ne wani ɗaya daga cikin malumai ya tara ɗaliban ya tara ɗiyansa da yake ce musu na kyautata muku tun kamin a aihe ku da bayan an aihe ku ce mun san bayan an aihe mu domin mun gani to kamin a aihe mu irin kyautata ne ka muna ya ce shine na zaɓan muku uwar da ba za a zage ku ba dalilinta ce yake suna a rai ya su yi wa yake cewa wa awwalu ihsani ilaykum takhayyuri li majidatil araqi badin afafuha mafi girman kyautatawa da na fara muku shi da na muku mace da na zaɓan muku uwa wadda take mai kamun kai wadda take yar babban gida na gaba shi ne gharsu niyyati salihah fi talabi ilmi dasa niyya mai kyau ga ƴaƴanmu a wajen neman ilimi musamman ilimin addini mu nuna ma yaranmu ga abin da yasa ake karatu domin wannan shi zai taimaka shi zai sa yaran su ba ma karatun da suke darasa domin abin da muke gani a yanzu da kaga yaro ya yi karatun addini amma ya taso bai san kiman karatun ba amma ya taso yana ganin ma kamar ya bata lokacinsa ne dan me yasa dan saboda bai san dan me yasa ke karatun ba misali wanda zai sa ɗansa a jami'a ta musulunci yanzu yaron ya taso yana ga sunan suwa da suna da karatu suwa da suna da kaza ni ba ni da kaza da a ce ikwal kaza ce da a ce karatun boko ne na aida suna zama to kaza da tun gani wannan an kuskure ma hanya kuma tun faɗin wannan ko tun niyyar wannan alama ce da ake asara domin karatun addini dan ya ke yinsa tattara Allah madaukakin sarki ka nuna ma yaranka karatu shi ana yin sa ne dan Allah ba wai dan a samu tsiya ba nawa ne shi karatun bokon ba amma suna nan sun yi wanda suke karatun bokon kinan karatun addini ana yin shi ne dan Allah hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana fi dunya hamma jama Allahu fakaru baina ainihi wa farraqa alayhi shamlahu wa lam yatihi min ad-dunya illa ma quddira la duwan da ya kasance shi duniya ne da ce sama a gaba karatu yake amma dan duniya ne yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki zai tarauza masa al'amuransa sannan kuma ba abin da zai so masa a duniya sai abin da Allah ya kaddara dama zai same sa shine ma Allah sai ya tarau talauci sa masa a gaban sa yana samu amma kullun gani yake baya da yana samu amma kullun gani yake baya da sai yake cewa man kanatil akhiratu hamma jama'a Allahu wa man kanatil akhiratu hammahu duk wanda ya kasance ita lahira ita ce mai ke da suna gurin sa Allah subhanahu wa ta'ala jama'a Allahu ginahu fi qalbihi ja'ala Allahu ginahu fi qalbihi wa jama'a alayhi shamlahu wa atatu ad-dunya wa hiya raqima duk wanda ya kasance ita lahira ce gaban sa to Allah zai sanya masa wadata a cikin zuciya zai samu wadatar zuciya zaka ga dan kadan kin da Allah ya basa ya wadatar da shi ba wani sanar ke gare sa ba yanzu ya kiyasta abinda zai samu a wata bai da tabbacin wannan amma kuma zaka ga matsaloli da yawa yana walwalewa bukatu jidiya suna walwalewa dan me dan Allah ya sanya masa wadatar sa a cikin zuciya sannan kuma duniya za ta zo masa ko taki kina akuya ma yara manowar da yasa ake karatu dana kana karatu ne dan Allah kana karatu ne dan neman aljanna ba dan duniya ba dan kai musafir aka samu kaza ba da kaza da kaza na gaba shine liyakun amruka wa nahyuka mubashiran ina mana wasiya ya kasance duk abin da zamu hana ma yaran mu ko kuma zamu umurce su mu ba su dalilin da yasa muka hana su dana kakkai kaza dan saboda kaza kai kaza dan duk mai yin kaza zai samu kaza musamman yaro idan ya kai ya wuce shekara 7 kinnan shekara 10 kinnan zuwa dan abin da ya sama mafi yawanci yaro duk abin da za a gaya mishi indai ba an gaya mishi dalilin da yasa ake bai ko bai rukun abin da muhimmanci kai sallah dan duk mai yin sallah Allah yana son sa ka zan fadin gaskiya dan duk mai fadin gaskiya Allah yana son sa ka bar yin ƙarya dan duk mai yin ƙarya zai shiga wuta to duka wannan yana da kyau yaro a saba mishi da muke so wannan shi ake jima'a tabrir fi tarbiya gaya ma yaro mun wanda ta sa aka ce yi kaza gaya ma yaro mun wanda ta sa aka ce kada yi kaza na gaba shine ta'widuhum alqana'a saba ma yara da alqana'a ne ake jima'a alqana'a shine yarda da abin da muke da suna Allah ya musu ma'ana koya ma yara kada su rika kallon abin da wasu su suke da su ba su da shi koya ma yaro kullun ya rika kallon waɗanda yake su ba wanda suka yi shi ba domin yaro kullun idan ya kasance yana kallon wanda suka yi sa to kullun yaron nan zai kasance a cikin bacin rai ba zai rika gode maka ba zai ga kawai ba ka yi mishi yaro kaza uwar shi na mishi kaza amma ni ba amini haka ne da yin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tazuru ni'matallahi alaikum ku rika kallon wanda muke suna wanda kuka yi su ba wanda suka yi ku ba wannan shi yasa ba za ku raina ni'imar da Allah ya muku ba idan yaro an bashi kudin kari dala 20 idan ya kasance kullum yana kallon wancan abokin shi da dari ake ba su to yaron nan ba zai gode maka ba zai ga dabi abin da ake ba su sai a goya masa in kai kana da 20 akwai wanda dala 5 cike gare shi akwai wanda ma da yunwa ma yake sai ta kuwa har ya koma kuma da yunwa idan koya ma yara yadda wannan kuma yana kasancewa ne ta hanyar ko da muna da arziki mu zan dan rika sa diyan mu wata ran a cikin dan ɗan wahala kadan saboda su saba da wannan shine ma malaman tarbiya suke cewa baya daga cikin son yaro duk abin da yaro ya nema ka bashi duk abin da yaro nema ka bashi ka koya mishi wata ran ko da akwai kin a hana mishi dan a nuna mishi ba ko da yaushe ake samu abin da ake so ba shi yasa wata ranya ne ma ba a bashi ba yayi hada ya nima ba a bashi ba ya nemi wata hanya wadda za a ci bidan neman wannan amma da a ce ya saba da wata ranya ne ba zai samu ba to kinan ko da a ce ya rasa kin ba zai kauce ma hanya ba na gaba mafi mun karshe da nake muna shawara shine mabda'u at-taghaful ni mabda'u at-taghaful shine musiffantu da siffata kaman nisantar yawan yin fada duk abin da yaro yayi dai biyu fada yawan fada ga yaro yana sa yaro ya kasance kangarare yana sa yaro ya kai ga fadan ma baya tasiri a kansa yana sa yaro ya kasance duk bacin ran da zaka shiga dan yayi wani abu dalilin ya saba da wannan bacin ran ba zai tada mishi da hankali ba amma idan ya san ba kodi yaushe kake ba wannan shi zai sa suna idan bacin ran ya zo ya san da lallerin ta ya bace yayi kokari ya nisanci wannan bacin ran kenan yawan fada da yawan bugu baya da alkhairi a wajen tarbiyya yana sa yaro ya kasance kangarare yana sa yaro ya kasance mai gida suna mai taurin kai na gaba shine a iktishaful mawahib ina mana wasiya da ko da yaushe mu rika lura da yaranmu a wani wuri suka yi kari kusan ɗan adam kowanne Allah ya yi sa da wani abu wanda ya kware da shi wanda wani baya da shi zaka samu wannan yaron shi in dai wajen magana ce dadin murya yana da shi zaka samu wannan yaron in dai wajen ahaddace abu ne yana da shi zaka samu wannan yaron kwakwalwarshi ba ta rike abubuwa amma kuma in dai abun da ya shafi ƙarfi ne na a ɗauki kaza na a gyara kaza na a gyara kaza yana da shi to duka ta hanyar wa'annan abubuwan da zaka gane to yaron ka sai ka bashi ƙarfi a wannan bangaren shi ake cewa iktishaful mawahib ko kuma at-tarkizu alal mawahib idan muka ga yaro yana da ƙarfi akan abu kaza kuma abun ne yana da amfani to mu taimaka mishi akan wannan akwai wani wani yayan mu wanda yake anan ne rayuwar shi tana birge ni sosai yana da diya diyan nashi akwai wanda daga cikin su dukkan su ƴan lakwal ne kuma mutum ne mai hali yana iya biya musu kowace irin lakwal yanzu sai kasance akwai biyu daga cikin yaransa wanda ba su kokari a ikon gudan lise yake su duka bin ma lise suke wanda suka yi rundungule ma'ana ya ga alamun dai ba karatun za su yi ba to da ya lura da cewa yaran suna da wata mawhiba ma'ana wata kyauta shine shi gudan dur radio ko wata hitila ko wani venti da ya lalace yaran in ya zo na kwankwale-kwankwale sai ya gyara wannan abu yaran duka biyu hakan gaske da wani abu ya lalace in an kira shi ba wai karatun abun ba daidai taba nan ya taba nan shi kenan sai ya gyara ya taba nan ya taba nan shi kenan sai ya gyara amma alakwal aboko shiru suke tare da cewa yaran ba su kare karatun ba kawai cire su yanzu abokon yanzu ya san ya sa aikon ta aiki hannu a can kwanne ya kai su abin da ya shafi wuraren gyare-gyaren motoci da abin da kama da haka tun gonin dubara ce maimakon a ce a bar yaro a sai ya samu bak alhali kuma ya tayi ya taba ta lokaci a wannan wurin gonin yana da kyau kenan idan aka ga yaro baya da ƙarfi a nan a cire shi a sashi a inda yake da ƙarfi domin ba dole bane sai a cin boko zai ci kuma ba dole bane sai kai inda kake son yaro zai iya ci wannan yaro ne mai ƙarfi yaro ne mai wanda baya da tsoro baya da karatu sai ka sashi a harakan soji inda ka ga ya mike suna a wani wuri zai iya mike suna zai iya kauce ma hanya da ƙarshe in uwa masu girma babbar wasiya ita ce mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu ji tsoron Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا duk wanda suke tsoron idan sun rasu su bar iya kanana su salwance to su ji tsoron Allah madaukakin sarki malamai suke ce wannan ayar abinda take nuna wa shine idan ka ji tsoron Allah madaukakin sarki to Allah zai tarbiyyantar da ƴaƴanka Allah zai baka ƴaƴa na gari kinan tsoron Allah ka zai taimakawa a wajen gyaruwar ƴaƴanka idan muka lura a tarihi
cikin surutul kafi Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin wasu yara da suke marayu arzikin su yana a ƙasa Allah ya tuskanci wannan arzikin din saboda kada ya hutu sai sun girma sai sun balaga sannan Allah ya hutu musu da arziki da katangar da a gargashin ta arzikin yake ta so faduwa Allah ya umurci Annabi Khidir da ya tayar da wannan katangar da ya tayar da wannan katangar da ƙarshe dai da Annabi Musa ya tambaye sa ya akai sai ga ya musu ga abin da ya sani Allah ne ya umurce ni da yin wannan aikin domin yaran uban su mai tsoron Allah ne uban su mutunan kirki ne to shine yanzu Allah ya kire ni su zai in sun girma Allah ya hudu musu da arzikin su dalilin me dalilin tsoron Allah su da haka babban makami da zamu riki na tarbiyya mu mu tarbiyyan kanta kanmu mu kasance masu tsoron Allah madaukakin sarki wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda yake tsoron Allah Allah zai sanya masa mahuta duk wanda yake tsoron Allah Allah zai sanya masa mahuta Allah zai sanya masa mahuta Allah zai shirye da iyalinsa ya Allah ka shirye da ƴaƴanmu inda muka samu daidai a cikin wannan shirin da muka gabatar gabaɗaya na kasar ta 20 tsawon sati 20 kenan a cikin wannan tarawih cikin wannan shirin muna fatan Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna in Allah ya so a sati na gaba za mu zo muku da sabon shiri shine shiri na tsarin rayuwar musulmi ma'ana littafi ne mai suna Minhajul Muslim muna fatan Allah madaukakin sarki ya nuna mana wannan satin inda muka samu daidai Allah ya gafarta muna Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله
يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.